الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا لهدي وتم رمضان إنا دقوانا قوم شاشدة ألف تريه دد أربعين دشدة هجرية يومنا قوم شاشدة وتم أكو شكرة تدبيو da 25 miladiya Allah ya hada mu wannan majalisi na Sabana Bank domin ci gaba da tafsirin Al-Qur'ani mai girma a wannan jaha mai albarka ta Sokoto inda muke cikin suratu Al-Kahfi aya ta 98 mun shiga ta 99 zamu ƙara karanta aya ta 99 kissar Yajuj wa Majuj karshen ta kenan domin dorawa akan inda muka tsaya watarakna ba'd Allah yace wa tarakna ba'dahum yawma idhin a wannan rana ranar da zamu tashi mutane ko kuma ranar da zamu bawa yajuju wa majuju ikon fasa wannan katanga to sai mu bar ba'dahum sashen yajuju wa majuju yamuju fi ba'din suna gauraya da sashen mutane tunda su ma yajuju wa majujin mutane ne amma sai zama kabilin yajuju wa majuju za su hadu da mutane za su kashe na kashewa su cinye na cinyewa su raunana na raunatawa ko kuma wasu malaman suka ce wata rakna sai muka bar yajuju wa majuju a cikin wannan shingen da Zulkarnaini ya gina musu katanga yamuju fi ba'din tarakna ba'dahum wani bangare ne yajuju wa majujin yamuju fi ba'din ba su da inda za je sai dai su ta gauraya da junansu ba za su iya tsallakowa su hadu da mutanen wayansu yanki yankunan ba sun kuma kasa fasa wannan katangar dan haka isu suke cin junansu wancan tafsiri na farko shine tafsirin da Ibn Kathir da Muhammad al-Amin Allah ya ji kansu da rahama suka karkata zuwa ga shi cewa tarakna ba'dahum muka bar sashen yajuju wa majuju yawma idhin a ranar da za a fasa wannan katangar yamuju fi ba'dhin za su dinga gauraya da sashen mutane da aljanu wancan kuma tsaye fassarar cewa wa tarakna ba'dahum za mu bar su yajuju wa majujin yamuju fi ba'dhin suna gauraya da sashen su sai zama tarakta din mun kyale su tun a baya wani fita fissuri za kuma a zo a yi busa a ƙaho wanda busa a ƙahon yana nuna mana jim kaɗan bayan yajuju wa majuju za a kuma zo a yi busa a ƙaho wanda a karatunmu tafsirinmu na bara mun yi bayani akan ƙaho da mala'ikan da yake busa a ƙaho da kuma yadda za a yi busa a ƙahon abinda insha Allah ba mu buƙatar sai mun sake maimaita shi wani fita fissuri fa jama'nahum jam'a sai mu tara su ga baki ɗayansu da mutanen da aljanin da yajuju wa majuju to wannan busan da za a yi kamar yadda malaman tafsiri suke faɗa shine busan da za a yi domin tashin mutane baki ɗaya ba busan da za a yi domin mutuwa ba al-imam al-qurtubi Allah ya ji kansa da rahama yake cewa al-umam مجمعة على أن الذي ينفخ في السور هو إسرافيل عليه السلام wanda zai busa an yi ijma'i akan cewa sunansa Israfil kamar yadda muka gabatar a karatunmu na baya fa jama'nahum jam'a sai mu tattara su gaba daya a busa na biyu wanda kuma busa na biyu ba zai tabbata ba sai bayan busa na farko kamar yadda Imam al-Alusi ya faɗa ko Malam al-Alusi ya faɗa a cikin Ruhul Ma'ani cewa wannan al-zahir cewa wani fuka fi suri ana nufin annabkatu saniya kenan saboda li'annahu al-munasibu lima ba'du domin shi ya dace da abinda za a faɗa a gaba cewa fa jama'nahum jama'a domin busa farko ba tara mutane za a yi ba kashe mutane duk wanda ya zama yana da raguwar rai shine zai yi saura wannan busan abu ne na tashin hankali kwarai da gaske hadisi ya tabbata a cikin sunan at-Tirmidhi da sunan al-Imam Ahmad da sanadin sahih daga Abu Sa'id Al-Khudri Allah ya kare da a gare shi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta ya zan kara jin dadi kuma in sake a rayuwata bayan mala'ikan da aka umarta da ya busa kaho tuni yayi gama shirin sa tsaf ya hadi kafan ya sashi a bakin sa ya kuma meka goshin sa ya karkatar da kunnan sa kawai jira yake a ce masa busa ya busa wannan hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya tayar da hankalin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce to ya rasulullahi yanzu ya zabi me zamu ce manzo Allah ce ku ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa tawakkalna 'ala Allah rabbina aw arwaya wata riwaya kuma Sufyan yake cewa ai wa 'ala Allah tawakkalna fajama'nahum jam'a sai mu tara su gaba daya mun karanta ayoyin da suke nuna cewa Allah zai tara mutane gaba ki daya kama ayat suratul waqi'a da kuma wannan ayar da muka huce ta a baya wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada anan muka tattaro ayoyi da ka ba bukatar sai mun mai taso anan na
wa a'raduna jahannama yawmin lil kafirin 'arfa
Allah ya ce wa a'raduna sai kuma mun bujiro da jahannama wutar jahannama yawma idhin a wannan rana lil kafirina ga kafirai ardan bujiro wata hakika za su ganta kamar yadda Allah ya faɗa wa burrizatil jahimu lil ghawina
burrizatil jahimu lil ghawina
kuma Allah ya faɗa a cikin surati shura watara adh-dhalimina lamma ra'aw al-'adhaba وتراهم يعرضون عليها
خاشعين من الظل ينظرون إليك ذو طرف خفي
الله يتي وترى الظالمين ذاك جاء الظالمين لما رأوا العذاب ده سوكا جاء عذاب إري إري يقولون سنتوا هل إلى مرد من سبيل أقوى دامر أساك ده قوم ده مدون يعني متشنج صار ده مكتفى أكاي مي إيماني الله يتي وتراهم ذاك جاء سيعرضون عليها قاشا أم فتو ده سوكا بن جهنم خاشعين سوكا أبرجت أصورتي من الذل سبو ده كسكنتي ينظرون من طرف خفي wato da gefen ido ma suke kallo saboda tsabagen kaskanci da wulakanta da kuma kunya to ubangiji subhanahu wataala yace wa aradna jahannama yawma idhil lil kafirin arda alladhina kanat a'yun
alladhina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dhikri wa kanu
Allah ya ce mun bujiro da jahannaman nan ga kafirai alladhina kanat a'yunuhum fi ghita'in wa inda dama a duniya idanuwan su a rufe suke ba sa ganin ayoyin Allah madaukakin sarki ba sa hankaltar ayoyin ba sa sa su a cikin zuciyarsu ba su damu da ayoyin Allah ba wa kanu la yastati'una sam'a sun kasancewa ba su ma da lokacin da za su saurari ayoyin Allah ba sa iya sauraro za su saurari kada kade za su saurari labaran duniya za su saurari labaran kasuwanci za su saurari abubuwan da suke so su saurara amma ba su da lokacin da su saurari ayoyin Allah subhanahu wataala la yastati'una sam'a ba ma sa iya sauraron ayoyin Allah to wannan rashin sauraron ayoyin Allah ko dai saboda abinda Allah ya sanya a cikin kwakwalen su na wato na rufi a cikin idanuwan su na rufi kamar yadda Allah ya faɗa wa ala absarin ghishawa ba ma sa gani ko kuma ya zanto saboda iradar su ce ta ba ma sa san su saurari zancen Allah subhanahu wataala din a duniya na'am afa hasibal ladina kafaru
afa hasibal ladina kafaru
Allah ya ce a fahasibar lalzina kafaru yanzu kafirai suna zaton an yadda khidu ibadi min duni auliya'a cewa za su iya hakanan su riki wato bayina kamar annabi isa dan maryam ko mala'iku ko ragowa annabawa ko bayin Allah nagari da waliyai su rike su a matsayin iyayen giji auliya'a masu taimakon su masu jibuntar al'amarin su a wannan abinda ake nufi anan wato su kafirai a tunanin su hakan za ta yiwu su rike su koma bayana kuma sannan in kyale su ba sai dai musu komai ba ai wala qaqibuhum iqaban shadidan kamar yadda shaqiqi yace dole ka kaddara wannan haka kawai yan sai su zo su yi shirka kuma su je lahira su tsira ba zai yiwu ba sai Allah ya ce mai inna atanna mun tana da wutar jahannama ta zama nan ne masauki ga kafirai to asali lafazin nuzul masaukai wato ana fadar sa ne idan wurin ya zama wuri ne na hutawa da jin dadi to amma anan tahakkuman saboda ai musu izgili da kaskanci da wulakanci to sai ma aka ambaci liyafa da mazauni da masauki a matsayin wurin azaba kamar yadda yake cewa inna idhil jabbaru bisayfi dhafana ja'alna alqana wal murhafati lahu nuzula wa inna ishe mu idhil jabbaru bisayfi dhafana idan sarki ko gogarma ko mayaki mai taurin kai yace bari ya kawo mana ziyara ta fada ja'alna alqana sai mu sanya goran mashi wal murhafati da takubba masu rawa lahu nuzula da su za mu tarbe su sune liyafas kaga anan a'atadna lil kafirin jahannama lil kafirin nuzula haqiqa mun tana da wutar jahannama ta zama nuzulan wajen wato masauki ga su wa'annan kafiran saboda sabawa Allah subhanahu wataala da suka yi wannan an yi haka ne dan a ƙara razana su kuma a sake wato ayi musu abin da balarabe ke cewa tahakkum izgilanci kenan wata bihun ala anna lahum wara'aha min al'azab ma tastahqaru dunahu wato ana nuna cewa abin ma kuma da za su tarar a gaba to wata kila akwai nau'i na kaskanci da wulakanci a ciki na
قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا
قل كجاي أبس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ننبئكم shin ba ma ba ku labari ba bil aksarina ga wayanda suka fitabewa a'malan wajen aikata ayyuka wayanda suka yi aiki amma kuma ba su cire ba ayyukan su ba suwaye wayannan alladhina dhalla sa'ihum fil hayati dunya sune wayanda gashi sun yi aikin amma kuma gaba ɗaya aikin nasu ya bace gaba ɗaya an neme shi an rasa a rayuwar duniya saboda ba su yi shi dan Allah ba Allah suka nufa da aikin ba ko kuma sun yi shi a wajen tafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallama duk abin da ku kai shi a wajen tsarin da aka ce maka kai to ba za ka fa'idantu da shi ba yanzu da zaka saka kudinka ka sai airtime na Star Times na naira 100 ka je ka loda wa DSTV ba za ta yi ba saboda ba shi aka ce ka siya ka sa da zaka sai katin Airtel ka dora wa MTN ba zai yi ba wani a tsarin dan adam kenan na duniya dole in kana so in MTN ne da kai sai dai ka sai katin MTN kuma in ka sai katin MTN din sai ka bi tsarin da aka ce maka haka ake bi wajen loda kati ba za ka saka kati ka samu data ba sai dai in ka saka kati ka bi kuma yadda ake samun data to kuma haka Allah ya zuba tsarin rayuwar duniyar nan kuma shi ma a wajensa haka abin yake ba za ka taba shiga aljanna ba sai in musulunci kai ba za a taba karban musuluncin ka ba sai in koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallama shi kadai kai to da haka wanda duk yayi aiki duk uri ya sha wahala a duniya to in yaje lahira ba zai samu ladan komai ba in ba mu'mini bane shi saboda haka yanzu akwai kafirai da suke ta ayyuka na jin kai da kokari wajen tabbatar da adalci a duniya akwai alƙalin da yanzu wani alƙali da ake nuna shi a America wani lord waye idan kaga irin adalcin da yake yi wajen hukunci sai ka tsinewa alƙalanmu da yawa kaga mutum an zo da shi a shari'a amma ya mu'amalance shi mu'amalar sai ta saka kuka saboda irin adalci da kokarin kamantawa to amma bai imani ba Allah zai bashi iya sakamakon aikin sa a duniyan nan amma an je lahira wuta zashi akwai mutanen da zaka gansu a wajen gwagwarmayar tsayawa wajen adalci da kare ƴancin al'umma da tabbatar da adalci da kuma cin halal da taimakon masu bukata haka gaba ɗaya suka karar da rayuwar su to in dai ba su ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba to in koma zuwa ga Allah ba su samu komai na ladan aikin su ba wata rana a gidan Hatim ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya san Hatim da kyauta da taimako da nuna tawalu da jarumta duk waƙoƙinsa aka suka tafi kuma an yi ijma'i in ka cire manzo Allah sama a cikin mutane wanda shi na daban ne ba taɓa samun wani mutum da ya kai shi kyauta ba har kyauta ma ta zama ta haɗu da sunansa dan haka idan mutum yayi maka abu sai ka ce ai wannan hatimanci ne ma'ana kyauta ce irin ta hatim judun hatimiyun hatimu ta'i kenan in ya rage masa saura taguwa ɗaya wacce ita ce za ta haihu ta haifan masa taguwa a tatsi nono in ba ko yazo in aka rasa abin da za a kama ba sai a yanka masa ita amma duk da haka bai riski musulunci ba manzala sallama ayyarsa ta ce ya rasulullahi mahaifina wannan alheran da yayi da abubuwan da yayi da kai komo din nan zai amfana da shi a ranar alkiyama manzala sallama ce ai tun da yake bai taba cewa rabbi ighfir li khati'ati yawma yub'ath bai taɓa faɗan haka ba da haka shi aiki na alkhairi in ka yi shi ma sai in Allah ka yi wa kuma sai in kai musulmi ne kuma sai in ka yi shi a irin sigar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da za ka tashi ka yi sallah raka'a dubu amma ba ka kalli alƙibla ba sai ka kalli wani wajen kuma da gangan ka bar alƙibla saboda kai kana ganin cewa ita alƙibla ba ita ya kamata ka kalla ba ko za ka iya kallanta ka kalli wani waje karshe ma dai sai dai Allah ya maka ukuba saboda ka khalafa wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma duk yawan aikin da kai Allah ba zai karbe shi ba dan haka idan Allah ya yi umarni ko shari'a ta yi umarni a yi abu to yin sa ibada ne amma ba zai zama ibada karbabbiya ba sai an yi shi a tsarin da shari'a ta ce ayi akwai ayyukan da shari'a take bada adadin yin su kamar misali sunanin rawatib an faɗi sallolin da ake yin sunna kafin su da waɗanda ake yin sunna bayan su akwai waɗanda ba a ce ana yin sunna kafin su ba to da za ka zo ka yi da sunan sunna wannan lokacin ba za a duba cewa ibadar taka mai kyau ba ce za a duba kawai kayi abin da ba a saka ba saboda in takamarka shi ne ka nemi kusanci da Allah to wanda yake nuna hanyar bai ce a yi wannan ba kuma kai dai ka san baka fi shi san Allah ba baka fi shi sanin Allah baka fi sanin ya kamata akwai aikin da ake bada adadi adadin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake karanta bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i a matsayin zikirin safa da marece uku uku ne da zaka zo ka ce to kai kana ganin cewa uku tayi kadan to abinda kake nuna annabi sama yayi abin da kadan ne kai yanzu gashi ka zo da wani tunani da yafi wannan sai ka ƙara ka ce to kai bari ka yi so 100 ko so 300 ma ya mafi to a lokacin ba za a karɓi aikin ka ba Imam Malik ya ga wani mutum ya shirya tsaf a haramin Madina ya saka ihramin sa yayi harama zai tafi Makka Imam Malik ya ce masa me kenan nake ganin kana yace harama ne zan tafi Makka yace kuma Umarar zaka yace to ai ba anan ake dauka harama ba ai azul hulaifa ake dauka sai ce to ai nan yafi zul hulaifan daraja dan fa masallacin annabi ne sallallahu alaihi wasallam sai ce to ai annabi sama ya san da wannan amma ya tafi zul hulaifa sai ce kai dai maliku dan Allah dan fa in innama hiya amyalun zittuha dan taki ne kadan daga nan ina nan ina zul hulaifa bai fi tafiyar kilomita 10 ba ko 9 sai ce wallahi in baka je inda annabi ya ba Allah ba zai karba ba saboda haka fa man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan ko ce zamu zo wannan aya الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أو تقرأ أن يحسبون أنهم يسرون صنعا تأكد ذلك سيئك يشع كان الدين المسلنتي ko kuma kayi shi kuma sannan kayi shi akan koyarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai aikin da ake bada hay'a da za a yi ga yanayin yadda za a yi umara abinda aka ce mana shine a dawafin farko da na biyu da na uku a dawafin qudum mu fito da kafadan mu waje mu maza kuma mu yi sassarfa mu tafi da sauri amma ba a ce mana mu yi awara hudu da na biyar da na shida da na bakwai ba kuma ba a ce mana mu yi a dawaful ifada ba kuma ba a ce mana mu yi a dawafin nafila ba abinda aka ce mana a dawafin farko guda uku to idan kaga mutun ya fito da wannan yawanci bai sani bane shi ya zaci kawai sheda ce ta dawafi in ka ce masa algaba ta malam dan gyara ai asali nan larura ce take sa mutun ya fito da nan din sa saboda ai bai kamata ba a matsayin karan namiji in dai ba bukatuwa kake zuwa haka duk da cewa baya cikin al'auran namiji amma dai bai kamata ba wani sai ya ce kai ina ruwanka ni ka barna a haka sai ce to ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka yayi ce shi dai yadda yake so haka zai ai malaman sa haka suke ai har kusa ana yin haka idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya idar da sallah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah farko abin da yake cewa astaghfirullah 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 kamar yake cikin hadisin sauban da hadisin Aisha Allahumma anta as-salamu minka as-salam tabarakta dhal jalali ko tabarakta ya dhal jalali wal ikram ko Allah sai yace Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik hadis Mu'az inda Abi Dawud la ilaha illa Allah la na'budu illa iyyah lahu an-ni'matu wa lahu al-fadl wa lahu thana'u al-hasan hadis Mughira Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal-jaldu minka jald hadis Mughira sai subhanallahi sai walhamdulillah sai wallahu akbar 33 to sai wani zai ce shi kuma ba haka zai yi ba yana so ya kusanci Allah amma shi yana ganin idan aka idar da sallar nan kawai bari yayi salati 10 ga annabi kimce salati 10 ga annabi yana da kyau ba ibada ce mai matukar tsada amma mahallin takabaro shi a tahiya sai ya ce salatin annabin har wani mahalli ne da shi sai mutum to ai duk kaunaka da annabi ba kuma sai Abubakar su Umar ba Aisha dai ita ce matarsa ko Sauban kuma bawansa ne bararre ga abin da suka ce manzo Allah yana yi to in kai ka dage cewa kai ka san na annabin amma ba za ka yi na annabin ba na wani za ka yi wallahi za ka yi asara ba zai yi ba manzo Allah sama ya zo da nasa kai kuma ka zo da naka to duk abin da ya shafi ibada tsantsa Allah ba zai karba ba sai kai shi da ikhlasi kai shi dan Allah kuma sai ya zama yana cikin da'irar shari'ar musulunci kuma sai kai shi bisa tsari na koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam amma abin da ya shafi rayuwa da abin da ya shafi hanyoyin isa zuwa ga ibada hanyoyin isa zuwa ga ibada abubuwa ne da Allah yake ba da lada a kansu amma kuma shari'a sai ta kyale su bata shiga a ko ina ta kankane ta nuna maka yadda za ka yi ba saboda larurar bambanci na garuruwa bambanci na yanayi bambanci na dama bambanci na zamani sai ya zama hanyoyin isa zuwa ga ibada shari'a ta yi shiru ta je ce in ka kyautata bin hanyar zaka samu lada misali zuwa maka yin aikin hajji shine tilas kuma shine aka tana da walada amma kai dai abin da ake so ka je hajji a mota zaka a jirgi zaka a jaki zaka a kumbo a holo zaka duk abin da zaka je ne wannan ya danganta da abin da kai ka samu da kuma abin da aka samu a zamanin ku da kuma damar da kake da ita akwai wanda ai bashi da kudin da zai biya kudin jirgin illa iyaka in daga nan arewacin Najeriya yake duk inda zai je ya samu mota ta kai shi Borno daga Borno a bitan Ngala a shiga Inani har a fada Jammaina daga nan kuma a tsaya dan ƙara samu abin da za a samu a tabi a tafi a bisu ta Jinaina har waye har Darfur a har ina ne har Port Sudan watakila daga nan ma a zauna a yi abin da za a yi a hau jirgin ruwa kuma a ƙarasa a sauka a Jidda wata ran ana tafi da raƙumi in yau ta yi yau a siyar da raƙumin a canja yanayi na tafiya a ɗan tsaya a yi kwadago a yi sana'a a sake samun kuɗi a sai wani abin hawan wani wajen ma a tsaya a yi aure a tashi a tafi haka dai to kaga ai shari'a bata ce maka dole haka zaka yi wanda kuma shi dama kwata-kwata ma a Aziziya yake ta Makka Aziziya tana cikin harami shi kan in ya tashi hajjin ma kawai ba ma zai ma tashi fita ba ma tukunna in ya ga dama ma komai na ba zai je ba sai ranar Arfa kawai ku hadu da shi a Arfa da kafarsa kuma zai fito ya tafi ba sai ya hau abun hawa ba daga nan in ya ga dama zai taka ya kai Arfa in an gama daga Arfa ya huce ne ya je hema ya kwana hema kwana daya ya zo Muzdalifa ya kwana ya dawo hema ya kwana in an gama kawai ya zo ya dawafinsa dawaful ifada ya dawo gida ya ci gaba da sabogensa kaga shi inda aka saka wata ka'ida shi sai ya wahala shi da wanda suna ce hatta ahlu makkata min makka to da haka in wasila ce ta tafiya wanda ya hau jirgi kuma yana dabar da zai hau jirgi ne wani ma sai yayi transit akwai wanda ba zai samu jirgi direct daga inda yake zuwa har ya sauka ba watakila sai ya hau wani jirgin ya sauka a wani ya ƙara hawa wani ya hau wani wannan shari'a ba ta shiga ta kanka ne ba sai ta kyale ku amma ka fidda kuɗinka ka hau jirgi dan ka isa zuwa ga waccan ibadar Allah zai baka lada na aikin isa zuwa ga ibada wanda ya tafi a kafa sai Allah ya bashi ladan tafiya a kafa shari'a ta ce ayi kiran sallah kiran sallan nan ana yin sa ne da baka manufarsa shine dan a isarwa da mutane sakon cewa lokacin sallah yayi to shikenan yau da gobe mutane suna ƙara fadada suna ƙara fadada suna ƙara fadada sai aka kai wani jallin da ana da buƙatar wani sautin mai ƙarfin da zai fi ƙarfin sautin mutum wanda zai isa wa mutane sai aka duba aka ga shari'a ma takan yi advancing din abu irin wannan kuma shari'ar kiran sallar shine shari'a hanyar da za a ba a kiran sallar kuma wannan maslaha ce ita kuma maslaha mursala ce a sake take kowa i duba abinda ba saban Allah ba ibi hanyar da zai isa zuwa ga ibadarsa shikenan karshe yau da gobe sai technology ya kawo wani abu wanda in an yi magana za a ji daga nesa sai ga dama ita shari'a so take yi a jiyo daga nesa sai kuma aga ba a samu wani abu a shari'a da yace kar a yi amfani da irin wannan abun ba sai aka yi to kaka ce min shi kuma bid'a ne a shi ba bid'a bane domin shi ya shiga cikin wasa'il ne in ka ce to ai lokacin annabi bai ba sai mu ce to ai a lokacin ba buƙatarsa domin ita kanta buƙata tana ɗaya daga cikin dalilai na yin addini ko na yin abu to lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen nawa ne ba su da buƙatar sai an musu sai an sa musu mukabbir sannan abu na biyu kuma ita kanta wannan din babu ita a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ballantana ayi maganar ya kamata ayi ta ko ba ayi bai kamata a magana saboda haka in ka ce min to ai kai ma kai bid'a gashi kana da abun magana sai in ce maka to shikenan me yasa ka ce min nayi bid'a ai ka ce saboda ni ma ka ce nayi bid'a abu kaza dan ce to mu dauko naka kai naka abin ne ibada ni kuma abin da nan yana kaina ne zuwa ga ibada kaga tun farko mun samu bambanci ko kai naka ibada ne wata sallah ce ka zo da ita kace in an yi za a shiga aljanna muka ce annabi bai yi ta ba sallallahu alaihi wasallam kuma bai ce ayi ta ba kuma ba mu samu wani abu da muka fahimta a maganar sa na cewa ya kyale ayi irin ta ba haka ne eh to ni kuma nawa ba last speaker ce ibada ba dan last speaker yanzu in ba wuta ma za mu iya ajje ta mai da baka ko ba haka bane abinda muka ce shine kai naka aikin ne ibada mu kuma aikin ne yake raka mu mai ibada sannan abu na biyu kuma a kai sallar nan da kace in an yi za a samu lada ko za a shiga aljanna shin akwai ta a lokacin akwai sallah a lokacin annabi sama ko babu ko ya ki ko ya sai ce akwai sallah akwai buƙatar samun lada ko babu akwai buƙatar samun lada to me ya hana a yi sallar tunda akwai ta akwai buƙatar samun lada saboda ba addini ba ce irin wannan din da addini ce to da an yi ne kuma an ka tambaye ni me ya hana a yi amfani da wannan abun maganar sai in ce saboda a lokacin ba a da buƙatuwa zuwa gare ta dan haka wannan shine mani kai kuma akwai al-muqtadi akwai abin da zai hukunta a yi abin naka da addini ne an gane ko to dan haka wajibi ne mu lura mu kula da kyan sosai in ya zai ce to kai lokacin manzo Allah ya sa babbar riga wace ita babbar riga ai al'ada ce idan kuma al'ada ba ta cikin dawabit na bid'a ita al'ada kawai ka kiyaye ka'idojin da shari'a ta bayar kar ka sa libasin shuhura kar ka saka kaya masu launi kaza da manzo Allah ya hana kar ka sa su ja kasa kar kai kaza amma batun in ma insha Allah in aka shigo da wani abin ma daban na style din kaya in kaga dama kai wannan shi bid'a ba za ta shiga cikin sa an fahimta ko wani sai ya ce to amma ai kuna yin musabakar alqur'ani ita musabaka annabi yayi musabaka ba addini bace abin da yake addini shine hadda qur'ani duk kuma abin da zai sa a haddace alqur'ani addini yana son sa amma shari'a bata zo ta iyakance muku ta ce da abu kaza da abu kaza da abu kaza suke sawa a haddace qur'ani amma in ku kuka gano cewa abu kaza yana sa mutane su haddace qur'ani kuma tajriba ta nuna hakan to shikenan sai a yi shi dan albarkacin hadda qur'ani kuma in aka ga ma zai iya kai mutane zuwa ga wani abu sai a fasa yin sa tunda ba Allah ne ya ce dole sai shi ba sai a nemi wani abu saboda haka ni yanzu aka rushe musabaka ai ba a cutar da ni ba ina da wasu hanyoyin daban-daban kai ko yanzu na rushe bid'a ka ka gama yawo shikenan ka daina komai da komai dai ka koma ka zauna to amma abin da isa da ake tita da jijiyoyin waya saboda a samu a tsira a tsaya akan tafarki abinda maza Allah sama ya zo da shi fa tilas shi za a bufa wallahi in baka bi shi ba to za ka yi ta aiki a duniya ka koma zuwa ga Allah ba ruwan Allah da kai kuma in ka duba tanakut na mutanen da suke nacewa bid'a musamman bid'a a aiki ita fu sharrin bid'ar yanzu shine hadawa ake tsakanin bid'a aqida da bid'a aiki amma ɗan bid'a farko galibin su an soke su ne saboda bid'a aqida amma zan ka zo ka tarar da sallar su irin ta kowa ce sa tufafin su irin na kowa ne maganganun su irin na kowa ne amma aqidar su ce ta gurbace mu kuma yanzu sai aka dauko gurbacewar aqida kuma sai aka kara da kuma janyewa daga tsari na ibadar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita kuma hadari ne kwarai da gaske shi yasa nan Allah ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kul hal yake cewa kul hal nunabbiukum bil aktharina a'mala yanzu bana ga ya muku wa'anda suka fi kowa asarar ayyuka ba to sune alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wanda daga baki ɗaya ayyukansu ya bace a duniya in an je lahira sai a neme shi a rasa wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a wa inda sune suke zaton kuma wai suna yin aiki suna yin kyakkyawan aiki wasu daga cikin magabata suka ce wa'annan mutanen ba kowa bane ba illa ɗan haruriya ɗan khawarij kenan wa'anda suka yi fituna fito da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama suka yi tsageranci suke kashe musulmai kuma su a tunaninsu wai yin hakan da suke yi wai suna samun kusanci ne zuwa ga Ubangiji to sai dai wannan ayat ta sauka a Makka su kuma ɗan haruriya sai a Madina aka same su sai ma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wafati Abubakar da Umar da Usman duka sun yi wafati lokacin sayyidina Ali suka bayyana to magana mafi inganci shine ayar amma ce ta hadar da dukkan wani dan bid'a dukkan wani kafiri ba yahude ne ko kirista ne shi ko ma waye wanda yake da'awa da takamar kusantar ubangiji ba ta hanyar addini da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi sai Allah ya ce mai ulaika
ulaika alladhina kafaru
laika wayannan wayanda ake fadan sun yi asara ayyukan nasu sune alladhina kafaru bi ayati rabbihim sune wayanda suke kafircewa hujjoji da ubangiji ya saukar da dalilai da suka zo a cikin alqur'ani da sunna akan cewa ga yadda al'amura suke su kuma sai su kekashe su kibin qur'ani ko su kibin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suka karyata da tashin alkiyama an yi magana azabar kabari su ta izgili da ita suna cewa wata kotu ce za a yi a cikin kabari mai kaza mai kaza mai kaza to ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fa habitat a'maluhum da haka sai ayyukan su gaba ɗaya suka lalace fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ranar alkiyama ba za mu taba nauyaya ma'aunin su ba idan aka zo aka zuba wannan ayyukan da suke zaton kyawawan ayyuka ne ranar alkiyama aka dora su akan sikeli to sikelin ko tsayawa ba zai ba saboda zai ji ba komai a ciki sikelin su da zai yi nauyi shine sikelin miyagun ayyukan su wannan shine tafsirin da yawa daga cikin malamai suka tafi akai bi ma'ana zai zama ba su da za a dora ayyukan nasu a sikeli amma kuma gaba daya farjinin ayyukan nasu zai tafi gaba daya saboda sun riga sun yi shi ba a tsarin da Allah madaukakin sarki yake so ba fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna wasu ko malaman suka ce kamar yadda Muhammad Allah ya ji kansa da rama Muhammad al-Amin yake cewa akwai maganganu da yawa magana ta farko daga cikin maganganun laysa lahum hasanatun tuzanu fil kifatin ukhra ai dalla sa'ihim fil hayatid dunya aikin da suka gaba daya ya tsaya a duniya an tafi lahira ina ma abin da za a dora akan su kelin kyawun ayyukan babu shi lam yakul lahum illa sayyi'at ba su da aikin komai sai munanan ayyuka kawai saboda haka khaffat mawazinuhu shi be shi din za ka gaba daya ma'aunan sa na kyawun ayyuka sun zama ba komai a ciki wannan ɗaya daga cikin fasarorin da aka yi kenan wasu kuma suka ce a fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ranar alqiyama ba za su tashi da wata kima ba ai la qadara lahum inda Allah domin akan ce mutun yana da wazani bi ma'ana yana da matsayi da daraja to saboda me za su shiga wuta sayadkhuluna jahannama dakhirina akaskance za su shiga awlakance haka Allah ya ce kul na'am wa antum dakhiruna kace haka ne kuna a halin kasancewa ku kaskantattu wulakantattu in sun shiga wutan ma zai Allah zai ce musu ikhsa'u fiha wa la
tukallimun
to shine ma'ana fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ba za mu ba su wata daraja kuya take ba a gaban mutane ra alqiyama sai ga mutun yana da jama'a a duniya yana jin ya isa shi wani ne amma an zo alkiyama an yi banza da shi an yi chakulatar bangaro da shi kuma an dora masa wa'ansu abubuwa da za su nuna cewa kaskantacce ne wulakantacce ne wannan zai iya tabbaka akan masu riya wanda suke yin abu dan asani yan san asani maza rasul sallallahu alaihi wasallam hadisin muslim yake cewa yu'ta bil alimi yawm alqiyamati za a zo da malami masani ranar alkiyama in aka ci kukuye shi fayul kafin na sai a danna shi a cikin wuta fatan daliku aqtabu sai gaba daya kayan cikinsa su zazzago fa yaduru haula haka ga yana kewaye kayan cikin kama yaduru alhimaru haula arraha kamar yadda wato jaki yake kewaye irin injin nan na matsar rake ko kuma injin nika na da wanda ake yin nika da shi ana sa wa jaki igiyar tana yana jan igiyar ita kuma igiya an daura mata dutse tana motsa dutsa to kamar yadda kaga jaki yana yin haka shi ma haka sai ɗan wutarsa ta rasu ita cewa mamakin ka kai ba kai ne a duniya kake cewa ai kaza ba kake cewa ai kaza kake cewa kai ai kaza sai ta ina cewa ai din amma ba na yi ina cewa kar ai kuma ina yi kin da'awa amma kuma bai yi dan Allah ba in ya kebance tsakaninsa da Ubangiji kuma sai ya aikata mummunan aiki haka manzo Allah sama yake cewa akwai mutanen da na san su tun a duniya za su zo gaban Allah ranar alkiyama da ayyuka ka amsali jibali tihamata dhib kamar yadda ka san wato farare tas kamar duwatsu irin nagarin tihama yankin bakin teku kenan wuraren jidda da sauransu sai ce amma suna zuwa gaban Ubangiji sai Allah ya maida aikin ya zama haba'an mansura sai aka ce su waye wannan ya rasulullahi ga ya mana su dan mu gane sai ce su ne waɗanda gasu dai a zahiri kuna ganin su ba su da matsala amma in suka kebe suka samu wani wata alfarma ta Ubangiji sai sun keta alfarma Ubangiji sai yi sa da kuma mutanen da suke da karatu wasu kuma suke da kuɗi wasu kuma suke da ƙarfi da jarumta wancan mai karatu ya je yayi karatunsa ya karantar wannan mai kuɗi ya ba da dukiyarsa wannan mai jarumta ya je yayi jihadi amma sai a zuwar ranar alkiyama ya zama gaba ɗaya ba su da ladan aikin nasu sai Ubangiji ya sa su a wuta sai wannan ya ce ya Ubangiji nayi karatu na karanta sai a ce kai ne dan a ce maka malami wannan kuma ce ya Ubangiji ai ni ma na bayar da dukiyata sai a ce ka bayar ne dan a ce maka mai kyauta kuma an fada wannan kuma yace ni ya Ubangiji nayi jihadi a ce kai ne dan a ce maka jarimi kuma an fada wannan duk suna cikin alladina خسروا أنفسهم في الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه تأذى كفر شيء للقاء ربك كودي أزاهري كوكما kaikai aikin da zaka tsira rana haduwa da ubangijin ko da ka san za a da ubangijin kai kana ganin kaman an hadu da shi babu wata damuwa to shi yasa Allah ya ce fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna zalika jazaohum jahannam zalika jazaohum jahannam Allah ya ce to kamar haka ne zamu ba su sakamakon su ya zama tar jahannama bima kafaru ai bi kufrihim saboda kafircin su da kuma bacilcewa ubangiji subhanahu wataala da suka yi واتخذوا آياتي ورسلي هزوا كما سأن سرقي آياتي واتو آيوينا وإذا نسوكر ومنزلنينا ورسلي كما سرقي منزلننا وهزوا وهزءا سرقي إسو سنزما واتو أبين إزجري بس ميدا الله سبحانه وتعالى أبا كم كومي با بس جرم ما أبنجيزي با بس بطل بس بطل تا أبنجيزي با har ma idan aka ja kunnan su akan cewa abu kaza da kuke yi ba daidai bane ba sai ma su mayar da abin ya zama tsokana da izgili da cin mutunci kamar yadda da yawa waɗanda suka nutse a cikin bid'a suke wa masu azi da ahlus sunna kaji ana kwatanta maganar mutum ana tsokanar sa ana nuna cewa shi ba gidaje na'am innal ladhina amanu amma lalle wa'anda suka yi imani wa amilus salihati suka yi ayyuka nagari wanda mun kawo muku a karatun mu na baya karatuttukan mu na baya cewa imani kadai ba zai isa ba sai ka tashi kai aiki kuma aikin ba Allah ba zai karba ba sai ya zama nagari to wanda duk suka yi imani kuma suka yi aiki nagari kanat lahum jannatul firdausi nuzula to lalle aljannar firdausi ta kasance ita ce masaukin su a karatunmu na bara mun yi bayani akan aljannoni aljannatai kuma mun yi magana akan aljannatul firdaus an kira ita da suna alfirdaus ne saboda yawan abubuwan da ke cikin ta na banƙaye da kuma yawan wato ainihin irin ganyayyaki a cikin ta wasu suka ce asali alfirdaus da yaran rumanci ana nufin albustanul wasi'u wato gona wacce take mai fadi wacce take da nau'o'i daban-daban da dangogi na kayan marmari a cikin ta to ita wannan ɗaya daga cikin kofofi ne da ake shigar aljannata ciki to su aljannatan akwai waɗanda suke can kololuwar sama akwai kuma waɗanda suke biye da su aljannata take kololuwar sama kuma a zagaye take da ragowar aljannatai su ne wato ita ce ake kiranta jannatul firdaus wanda anan annabawa suke a cikin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake wanda anan ne Allah subhanahu wataala ya tanadura waɗanda suka yi aiki nagari suka yi imani nagari manzala sun ake cewa idan za ku roki Allah aljanna to ku roke shi firdausi domin ita wannan aljanna firdausin ita ce mafi daraja a cikin aljannatai hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari daga abu huraira ta Allah ya kare da a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa inna fil jannati mi'ata darajatin aljanna tana da matakai matakai darajoji 100 a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah Allah ya tanadu wannan darajojin ga masu jihadi fi sabilillah ma baina darajatayn tsakanin daraja ta 1 da ta zuwa ta 2 kama baina samai wal ard tazarasu kama tsakanin sama da kasa ne fa idza sa'altumullaha idan za ku roki Allah fas'aluhul firdausa ku roki Allah aljanna firdausi fa innahu awsatul jannati domin ita ce mafi zakuwa a cikin aljanna awsat ay akhyar wa kadhalika jalaku ummatan wasata ay khiyaran udula ko kuma awsat ita ce a tsakiyar aljannatan wa a'la aljanna kuma ita ce daraja ta karshe a aljanna wa fawqahu arshur rahman ko a can saman aljanna daga ita sai al'arshin ubangiji subhanahu wataala wa minhu tafajjaru anharul janna daga nan ne ma gaba ɗaya koraman aljanna ruwan sa yake fultulowa Allah ka sa mu a cikin aljanna fil khalidina fiha
khalidina fiha
Allah yace khalidina fiha idan suka shiga a cikin aljanna wato za su dawwama fiha a cikin aljanna wannan shine mafi abin jin dadi a aljanna in an shiga ba a fito wa ma hum anha bi mukhrajina ba za a fito da su ba kuma kai ma ba za ma a baka ba in an baka zabi ma ba za ka fita ba domin mutuwar da ake tsoro an riga an yanka ta gaba dai za a ce ya ahlul jannati khuludun fala maut wannan rayuwa rayuwa ce ta dawwama ba za ku taba mutuwa ba to khalidina fi ay labisina fil jannati fi jafil jannati abadan la yabghuna anha wala suma ba za su taba neman a canja musu wani waje ba saboda dadin da suke ciki na yau yafi na jiya na gobe kuma yafi na yau kowane irin nau'i na dadi jin dadi na zuci jin dadin abinda hancinsu zai shaka jin dadin abinda idanunsu zai gani da abinda hannunsu zai taba da abinda za su ci da kwanciyar da za su yi da mu'amalar da za su yi yan aljanna duk abinda suke so Allah subhanahu wataala ya tanada musu a cikin aljanna ya ishe ta alfahari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ubangiji yana cewa a'adattu li ibadi na tanada wa bayina a ranar alkiyama ma la aynu ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar ba wani mutum da ya taba gani ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba zuciya ma bata zuciyar dan adam ma bata taba darsawa ta gano hakikanin abin da aljanna ta kunsa na hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare shi Imam Tirmidhi da Nasa'i a cikin As-Sunan al-Kubra da Imam Ahmad suka rawaito bi isnadin hasanun sahihun gharibun kamar da Imam Tirmidhi ya faɗa al-Imam Ibn Hibban ya rawaice shi da Imam al-Hakim a cikin al-Mustadrak al-Hafiz Ibn Daqiq al-Eid ya inganta hadisin a cikin al-Iktira ikhtisar da yau muqaddimar Ibn Salah daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare shi yace to Qurayshawa suka zo suka ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Qurayshawa suka zo wajen Yahudawa suka ce musu ku ne kuke da ilimi ku ba mu satar amsar abinda zamu je mu tambayi wannan mutum suna nufin Annabi sallallahu alaihi wasallama sai daga yau to ku je ku yi masa tambaya game da rai ya ba ku bayani akan ruhi sai Allah ya saukar da aya cikin suratul Isra wacce muka karanta sai suka ce to da suka ji wannan qalu sai suka ce utina ilman kaseeran to mun da ji amma ka sani cewa mu Allah ya bamu ilimi tunda a ciki Allah ya ce wa ma utitum min alilmi illa qalila ya ce mu ko ilimin da Allah ya bamu da yawa to sai Allah ya saukar da wannan aya kul ka ga ya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama law kana albahru da a ce tekunan da ake da su na duniya baki daya wannan an ce albahru ne dan a kai karshe kuma kun san matakan da muke da su farko muna da manya-manyan tekuna wanda su ne ake kiran su a ocean su ne da larabci muke kiran su al-muhitat wanda suke kewaye da duniya kamar irin su Pacific da Atlantic da Indian to daga su kuma to kuma muna da bihar su kuma su ake kira sea SPA su kuma su ne kamar jelar wayannan wannan muhitat din ko kamar yadda muka faɗa cewa a kogi na Bahrul Rum da muke cewa kamar wata jela ce ta Mediterranean Sea shi kuma kamar wani yanki ne na Atlantic Ocean to kaga mataki ne ko a to su kansu teku koguna daga teku sai kogi su kansu koguna matakai ne to bayan su kuma sai manya-manyan tafkuna wanda su kuma su ake kira lake bayan su kuma sai manya-manyan wato su ma ana ce musu koguna amma girman su ana ce musu rivers da turanci su kuma ƙasa suke da wayannan irin wayannan muke da su su ma kuma akwai manya-manyan ruwa-ruwan da suke kai musu ruwa
to da zaka tara su gaba ɗaya aka ce albahar musammal bahar kowanne da seas da sea da ocean da the rivers da lakes da duk wani abu da ka sani wanda ruwa yake taruwa da ka sani to da za a tara su kullau kana albahar da za a ce ku tekuna gaba ɗaya da koguna da ƙoramai su zama bidadan abin rubutu ne su zama abin rubutu ne ya zama za a dinga sanya alƙalami a ciki ana dangwalowa li kalimati rabbi wato da za a dinga rubuta kalmomin ubangiji wanda shine ilimin ubangijin na'am zamu iya cewa tawada tunda ita ce a dat inda ake rubutu da ita to in akwai wani abu ma da ake rubutu da shi bayan tawada to da haka shi yasa muka ce abin rubutu ya zama ismun jami'i ne da dukkan abin da ake iya dangwala a yi rubutu domin akwai abin da ba tawada ba ce yambari ai daban yake da tawada ko yambari tawada ne gardawa sun san yambari ko da shi ake rubutun alqur'ani dai ana wasali da ita zaka in ka samu holama in zaka rubuta bara ko wani hatimi ya zaka wasu ana yi musu da wani wata kala kala ko ita wannan ba tawada ake ce mata ba yambari ake ce masa to dukkan su gaba ɗaya a ce wato tekunan sun zama sune ruwan da za a dangwalo a matsayin tawada ko yambari ko wani abu da za a dangwala a yi rubutu li kalimati rabbi lanafida albahar to daga baki ɗaya tekunan sai sun ƙare gaba ɗaya qabala an tanfada kalimati rabbi kafin kalmomin ubangiji na su ƙare saboda kalmomin ba su da iyaka ba su da geji to al kalimat dinnan ya haɗar da alkalimatul kauniya wa shar'iyya a iya duniyan ma kadai a iya halittar Allah a ce a dauki tekuna a yi ta rubutawa wallahi ba za su kare ba domin a iya a ce kawai a kare da iya halittar da ake iya ganinta da ido wacce take visible banda microorganisms akwai duniyar da guda ɗaya ma in ka shige ta ita kadai ta fi wannan duniyar kuma tana nan a muhit din namu kuma ba mu san da ita ba to kuma da alkalimatu shar'iyya kalmomin Allah na shari'a lanafida albahr qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mithlihi madada to inda ta kare mu sake zuwa da wata tawadar ai ta zuwa da ita tana karewa sai dai tawadar ta yi ta karewa amma kalmomin Allah ba za su kare kabe da Allah ya faɗa a cikin suratul luqman ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام حكيم الله يتي الله يتي ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام دا دكان أبن دا كي تكين دونيا نبشيون إتاتوا أتي أميد سوس زماء الكلم والبحر يمده سنن سيكم تي كن دونيا ننقبا إتاكم تزوت زماء تودا تو إن تودا تناري من بعده سبعة أبقر أساك كاونين تسو بقوي ما نفدت كلمات الله kalmomin Allah na shari'a da na halitta ba za su kare inna Allah azizun hakim hakika Allah magwayi ne kuma gwani ne a cikin aikin sa sai Allah ya ce kul inna ma ana ka gaya musu ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam inna ma ana basharun mithlukum ni fa mutun ne kamar ku bani adama ne an haife ni kuma akwai ranar da zan koma zuwa ga mahaliccina kuma Allah subhanahu wataala ya sanya mini wayansu abubuwa na larurori na dan adam ina da iyaye kuma iyaye na suna da yan uwa kuma nima ina nayi aure kuma ina da yaya ta wannan bangare Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kamilul bashariya dan adam ne shi akan yi wani abu ya bakanta masa rai ya ji ba dadi akan yi wani abu kuma ya faranta masa rai ya ji dadi yakan ga mutane ya ga wannan ya kusan sa saboda dalili kaza wannan kuma baya san sa saboda dalili kaza wannan bashariya ce kamila ta Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma baya tashi sama tunda ba shi da fukafukai baya bacewa tunda ba aljani bane ba to amma yuha ilayya sai dai ana yi mun wahayi wannan yi mun wahayin da aka ake shi ya maida ni manzo annabi ya maida ni manzo kuma a ciki Allah ya zabi manzo Allah ya zama shine shugaban manzanni amma dan ya zama shugaban manzanni baya nuna kuma shikenan ya zama Allah za a bauta masa baya nuna cewa abubuwan da yake hurumin ubangiji ne manzo Allah ya karba a'a idan aka ce a tsaya a daidaita an zurfafa abinda ake nufi da an zurfafa shine an shiga hurumin ubangiji amma ba wai ana nufin akwai wani matsayi da dan adam zai iya kaiwa wannan matsayin a ce kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kai ba manzon Allah ya kai kowane mataki da ka sani na dan adamtaka a iya inda dan adamtaka ta tike to manzon Allah zaka same shi a can karshe ya tike ya kure gabaki daya to amma daga nan bai matsa ya zama Allah ba kuma akwai sifofi na mala'iku manzon Allah ba shi da su domin mala'iku su Allah ya yi su ba su da zuciya irin ta dan adam su tsarin da Allah ya yi su tsari ne na daban amma duk da kuma Allah ya sanya Annabi sama ya zama ma'asumi ne baya sabawa Allah bai taba yin abin da zai janyo kushin Allah ba yuha ilayya ana yi mun wahayi a cikin wahayin da aka yi mun annama ilahukum ilahun wahid lalle abin bautar ku Allah ne shi kadai ban ce a bauta mun ba ni mutum ne ba a bauta wa mutum inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lisanu hali Allah kai za ku bautawa kar ku allantar da ni a sifa ku ce ina yin abin da Allah yake yi a'a ku bar wa Allah nasa annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih duk wanda yake fatan samun lada a wajen ubangiji yaga ubangiji ranar alkiyama da fuskar sa yake jin tsoron wato hukubar ubangiji ga waɗanda suka saba wa ubangiji fal ya'mal amalan salih to ga hanya ya aikata aiki salihan shine fudail bin iyad yake cewa shine ma kana lillahi khalisan aikin da kai ma kana lillah abinda kai dan Allah wal wajhi khalisa kuma kai saboda shi shi kadai kuma kai shi akan tafarkin sunnah annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka yi bayani a baya wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kuma kada mai shi ya hada ibada da ya hada wata ibada da ibadar ubangijinsa subhanahu wataala kar ya dauki wani ya bashi irin matsayin Allah subhanahu wataala domin wanda duk ya isa zuwa ga Allah subhanahu wataala da shirka to Allah subhanahu wataala ba zai kalle shi ba ranar alkiyama dan haka ya zama wajibi mutum ya zama cikakken musulmi mai da hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim daga Abu Hurairah Allah ya kare da a gare shi yake cewa manzo Allah sama yana cewa ubangiji yana cewa hadisi kursi ne ana aghna shuraka'i 'ani shirk ni na ku wadatuwa wato ni ne mafi wadatu ni ba ruwana ni na wadatu ban yadda a hada ni da kowa saboda ka ni duk wanda ka san cewa zai iya haduwa da wani yayi wani abu to ni na fa karfin haka ni bana haduwa da kowa duk wanda ya aikata aiki sai ya dauko wani ya hada ni da shi ya nufe ni ya nufi wancan to taraktuhu wa shirkahu zan kyale shi da abin da ya janyo saboda ka wannan aya ta kai matuka wajen dora mu akan bigire na tauhidi kuma ita ce aya ta karshe ta 110 a cikin wannan sura mai albarka da wannan kuma muka kawo ƙarshen zaman makin mu a tafsirin wannan sura mai albarka in Allah ya kai mu gobe kuma zamu shiga sabuwar sura ita ce suratu maryam da fata abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wannan muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana wannan yace an samu taimakon sadaka yau 16 ga watan Ramadan 1446 an samu taimakon sadaka ga a gidauniyar marayu ta hannun Usman Koguna wani bawan Allah ya bashi naira 20,000 ya bayar a sa asusun marayu kuma yana roƙon ayi addu'a ga mahaifansa sannan an samu taimako a harabar Sabana da unguwar Rogo a jiya 15 ga wata kuɗi naira 5,000 da naira 50 muna fatan zagayawa da yan agaji suke yi ba to muna fatan Allah madaukakin sarki ya bada lada Allah kuma ya biya bukata اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.